Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Asabar 23 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mistoci da suka hada da 19-25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. A birnin kuma su kuma za a same mu ne a Alpha Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa jam'iyyar PDP ta Kano wato ta ce ba za ta amince da zaben gwamna da aka gudanar wanda aka yi domin kammala zaben da aka faro na wancan mako da ya gabata ba, wanda ta kira ga ainihin wato hukumar zaben yankin ta soke wannan zaben. To ko menene mataki na gaba da PDP za ta dauka?
Akwai matakai da yawa. Akwai matakai na doka da ta kanta hukumar zaben doka ta kafa ta, kuma zaben ma shi ma kan doka ake yin sa. Akwai abubuwa da yawa wanda suka saba doka wanda za mu tunkara.
Wasu mazauna jihar Oshun kuma sun bayyana farin cikinsu da hukuncin da wata kotun jihar ta yanke a kan zaben gwamna na jihar, inda ta baiwa ɗan takarar jam'iyyar PDP nasara wanda ya lashe zaɓe a jihar. Ibrahim Kalmasi Garba kuma na tafi da shirinsa na jawabi daga dattawa, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Dakarun sojan da Amurka ke marawa baya sun daga tutarta a garin Baghouz da ke arewa maso gabashin Siriya. Suka kuma ce sun murkushe daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan ISIS. Dakarun rajin demokradiyya na Siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka dade ana jira a yau Asabar, biyo bayan hare-haren sama da dama wanda suka haskaka sararin samaniya. An kai hare-haren ne akan ɗaruruwan mayakan ISIS waɗanda suka mamaye waɗansu filaye akan hanyar kogin Euphrates da kuma kan iyakar manyan duwatsun gefen garin. Bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade ana jira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Da kuma ko shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya aikata ba daidai ba, abin da yasa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken. Mueller ya miƙawa hukumar shari'a rahoton binciken a jiya Juma'a, wanda babban Attorney General William Barr yake jagoranta, wanda a yanzu yake nazari a kai. Manyan wakilan majalisa na jam'iyyar Democrat sun ce yana da mahimmanci a fitar da cikakken rahoton ga al'ummar ƙasar.
Now that special counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, it's imperative for Mr.
Yanzu tunda dai mai bincike na musamman Mueller ya miƙa rahoton binciken ga babban Attorney General, yana da mahimmanci ga Mr. Barr da ya fitar da cikakken rahoton ga al'ummar ƙasar, ya kuma bayar da takardun shaida da abubuwan da ke faruwa a majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da 30 sun jikkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma da ake a duk sabuwar shekara. Hukumomi sun ce fashewar bom din ya faru ne a yau Asabar a Lashkarga, babban birnin Lardin Helmand. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce kamar fashewar ta farko ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa ƙofar fita, yayin da bom din na biyu ya fashe a cikin taron mutanen. Wani rahoto ya ce fashewar ta kada gwamnan Helmand Muhammad Yassin, amma ya samu rauni kaɗan ne kawai. Har zuwa yanzu babu waɗanda suka ɗauki alhakin wannan harin, duk da yake 'yan ƙungiyar Taliban sun kai hare-hare irin waɗannan. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ofishin gwamnati na babban birnin Mogadishu da ke Somalia a yau Asabar bayan wata fashewar bom a cikin mota. Jami'ai sun ce fashewar bom ɗin ya kashe akalla mutane 10 ciki har da mataimakin minista. Motocin agajin gaggawa na hukumomin Mogadishu sun ce sun tattara kusan fararen hula su 10 waɗanda suka samu raunuka. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce harin ya faru ne a lokacin da wata mota ɗauke da bumabumai ta fashe a gaban ƙofar shiga ginin guda 2 na ma'aikatar gwamnati ta ayyuka da gine-gine da kuma ma'aikatar ƙwadago da manyan aikace-aikace. Ahmed Muhammad Imam, babban darakta janar na ma'aikatar ayyuka da gine-gine na ƙasar Somalia wanda ya tsira daga harin, ya shaida wa muryar Amurka da ke Somalia cewa bayan da wata mota ɗauke da mamabamai ta fashe a gaban ƙofar shiga ginin, 'yan bindiga ɗauke da miyagun makamai sun shiga cikin ginin tare da musayar wuta da jami'an tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumatalla, biyo bayan wasu rahotannin ayyukan 'yan bangar siyasa a jihar Kano, jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta kira ga hukumar zaɓe ta soke zaɓen. To, kowane irin bayanai ne jam'iyyar ta tattara har ya kaita ga ɗaukar wannan shawara? Tambaya kenan da na yi wa shugaban jam'iyyar na jihar Kano, Alhaji Rabi'u Sulemani Bichi.
Wato abinda muka gani shi ne, tun jiya muka ga an shigo da wasu irin mutane 'yan daba ɗauke da makamai na fita hankali, an kai su wuraren da ake tsammanin za a yi kuma yin zaɓe yau. Da fatan zaɓen nan 208 an je an jirgi, muka gaya wa shugaban 'yan sanda, a ce an canza tsarin 'yan sanda, an kawo shi DIB wani Mike Obi, shi ne yake kula zai kula da harkar zaɓe gaba ɗaya. Tun ƙarfe 2 muke musu magana, muna ganin ana shigo da mutane da makamai, ana shigo da su da wurare daban-daban da ba ana aje su. Kullum to da zai ce mana ana mutu za a tsoro su, za a je a gyara, za a je waye. Ina gaya maka har na kwanta bacci ƙarfe 3 da rabi ba abin da ya faru. Na tashi na wuce bacci na shiga da rumbuci ƙarfe 5 ba abu. Sai tattar da su cikin wuri da yake a fatu guda ɗayan da za a yi zaɓe na mutum 800 su kansu da suka yi kuɗi a wurin. Baka isa ka shiga wurin ba, baka isa ka yi ba sai da nan bacci kafin na ga a ce duk jihar Kano duk inda za a zaɓen nan ko ina ka. Da aka zo aka raba kaya aka je aka kai su a gabana aka kama izinin mu aka ne duka aka cire masa wannan yake da suna tagginsa. Sannan kuma muka je muka samu DPO muka ce masa ga abin da yake faruwa, an hana ejen na sauran jam'iyyu shiga wurin zaɓe. Ya ce su je gashi nan zai zo tabbatar sun shiga. Da ya je a gaban kowa da kowa suka zazzage suka ce in ya isa shi kansa su kawo. Haka aka doki yaron, aka doki ejen nan da wurin. To sai muka samu labari ko'ina kafin ka ankara can an doke wannan. Dan majalisar tarayya a dan majalisar jiha wanda ya ci zaɓe na Gwale ya je yi wata mazaɓa a Gulu, aka same shi aka sare shi a ta. Aka je aka kace an ce an samu gawawaki a wasu wurare. Gashi nan dai abu mara daɗi yanzu kira ne a zo tsala ne kaje sun.
To mun samu labarin kun yi taron 'yan jarida, menene kuka fitar wani wace matsaya kuka fitar da idan a zaɓe a taron 'yan jarida da kuka yi?
Matsayar da muka fitar shi ne wannan zaɓe a soke shi, ban mai da shi ba a soke shi.
To idan
abin da ake yi na zaɓe na hankali ya saba tsaida. Domin bayanan zai daga cewa mun sake so ake soke zaɓe kuma wannan bayanan sun ko ina an yi shi.
To kuna ganin za a soke zaɓen kamar yadda kuka buƙaci?
To ban sani ba, tunda dai abin da muka buƙata ke nan. Ita kuma jam'iyyar hukumar zaɓe ita kuma tana da abin da gabanin ba ta takarda a rubuce. Lallai wannan zaɓe saboda waɗannan abubuwa da muka gani mutane suka rubuto mana kuma ga shaidu ga komai da aka gani. Misali zan baka misali ita wannan musamman gama da kowa santa yanzu a duniya saboda abin da ya faru. Domin da mutane na kwanaki ya je da 'yan daba sun tashi wurin sun tashi zaɓe. Kuma ya sa'i ciri ba yin abin da ya. Aka zo za a sake zaɓe muka ce a karɓo takardun da suke hannun kwamishina na police a hukumar zaɓe sai ai tunda takardu sun ba hannun wanda ta ba a zai maka aiki ba ta karɓe su ba tunda kwamishina police ba ma cin ta ba. Amma yau din nan ina gaya maka na sun ɗauki wato misali guda ɗaya karamar hukumar Maiduguri ita ma za a sake zaɓe. An je an kai abin nan akwatuna na zaɓe tunda aka yi su aka ɗauki akwatuna har yanzu nake maka magana yanzu ƙarfe nawa kenan na dare a nan har yanzu ba mu san inda aka yi akwatunan ba. Mutanen mu sun kira yau din ba a rasa inda yake. An ce ga takardar koke marasan da kai akwatuna ya ce a je ofis a kai takardar a ba masu yin sai aji. To ka ga yanzu ce za a karɓi wannan ga shi takardu sun shiga nan kwamishina of police ita kuma za ta cikin ta tafi hannun ba ma cikin ta ba ba ta karaba to muna maki kuma za shi za ka wannan kaga dole yanda ya samu wancan dole shi ma wannan irin waɗannan dama akwai irin su kuma suke su
to yanzu menene mataki na gaba idan ya dace hukuma ba su yadda sun soke wannan zaben ba me kuke shirin yi gaba
akwai matakai da yawa akwai matakai na doka da ita kanta hukumar zaben doka ce ta kafa ta kuma zaben ma shi ma kan doka ake yin sa akwai abubuwa da yawa wanda suke suka saba da doka wanda za mu tunkara shi kansa matakin zaben muna tuntuni muna gaya wa hukuma ba su da nufin ce za ta soke zaɓe saboda wannan babu shi a constitution din Najeriya kuma alhamdulillah jiya kotu a Osun State an yi irin wannan kamar yadda ya faru na Kano an yi shi ana cikin zaɓe aka yi wata waya mai faɗar sakamakon zaɓe ya yi shuru ya ce zaɓe ya zama inconclusive za a sake wasu wurare da ba a yi tare da su aka sake inconclusive aka ce wannan tafiya ta APC ta ci zaɓe shi kuma garzaya kotu ya zai nemi haƙƙin sa jiya kotu ta ba da hukunci cewa wannan abu da ake cewa inconclusive ba shi a cikin constitution din Najeriya saboda haka wanda ci zaɓen sa a ba shi kujera saboda haka akwai matakai da yawa za mu bi musamman a yau din nan da muka ga tashin hankali an zauna ta mutane an ji an ɗauki akwatuna an faffasa wasu an kori mutane daga wurin zaɓe duk abin da ya shafi dokar zaɓe an karya shi saboda haka za mu je mu matakanmu idan ba su yi abin da ya dace ba.
To akwai wata kira da kai ma ainihin magoya bayan jam'iyyar PDP don saboda kada su ma su je su ce za su mai da martani akan irin abubuwan da suka faru.
A ko da shi an san mu jami'ar PDP muna son zaman lafiya ba ta samu murtashin ko da shi muka ji duk abin da muke muna rubuta wuri kaza fa an kice wuri kaza su sha goma wuri kaza an yi kaza ya kamata hukuma ta canza ko mataki ta dakile wannan abuwa da ke fara kullum haka muke fada to amma abin da ke kullum ba mu tsoro ki ba mu sha mu in mun mana mutane kullum dena yanzu shi wannan deputy governor da yaje fasa akwatuna aka yage takarda yanzu haka sun samu amfanin abin da suka yi haka idan kullum kuma ta tana daure wanda suka saba mata suka saba doka gindi to kaga wata ran kana magana
to madalla Rabiu Suleiman Bichi kenan shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kano a jihar Osun jam'iyyar PDP kuma ta yi galaba akan irin wannan wato karar da ta kaiwa kotu tana kalubalantar hukuncin hukumar zabe na rashin kammala zabe a jihar inda wasu yan jam'iyyar suka bayyana farin cikin su ga wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ra'ayoyin da jama'an suka bayyana
a jiya wata kotun sauraren kararrakin zabe a jihar Osun da zazzauna a birnin Abuja ta ayyana sanata Ademola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaben jihar Osun akan haka niji ra'ayoyin wasu mazauna jihar Osun a game da hukuncin wannan kotun
sunana Alhaji Sani GNPP sarkin yakin sabo Ileife ni dan jama'iyyar PDP ne
ya kuka ji a game da hukuncin kotu a game da zaben gwamnatin jihar Osun
dama ita gaskiya a dokin kare ce dama wannan hukunci dama mun riga mun ci zaɓe kama karya ne da cin amana da nuna danniya shine aka yi mana a wancan karo to amma kotu ta tabbatar mana da cewa wannan zaɓe da aka yi na farko shine cikakken zaɓe wannan rerun da aka yi baya cikin doka ko guda a Najeriya ba su da izinin su wannan rerun din
ba ka ganin cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba tunda akwai kotun ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli
duniya za su je sai sun ji kunya ba a majalisar ɗinkin duniya in za su je sai sun ji kunya saboda ba su da gaskiya mun PDP mun muka ji zaben jihar Osun kuma insha Allah mu ne da gwamnatin jihar Osun
ya fara wani tura aya kai mazan jihar Osun ne ya mun saki labarin kotu ta yanke hukunci ga ba dan takara gwamna a dalilin kara mutane kuma sun shiga fiki suna murna
a matsayin ku na mazauna jihar Osun ya kuka ji a game da wannan hukuncin
alhamdulillah muna zaune lafiya dama kowa na mu gwamna da an da kiya tabbata wanda sun mu kuma sun tsara tsara mun ji labarin
kun gamsu da yanda hukuncin ya gudana
mun ga zaman tun muna jin doka da goda ko
Kana gadon miyo mazaunin jihar Osun. Ya dan dai mun ji wannan hukunci na wannan kotu.
Ya kuka dauke wannan hukuncin?
To mun dauke shi akan doka akan hukunci na kotu.
To kun ji dadin sa?
To mun ji dadin sa saboda abu ne na hukunci na kotu.
Kuna murna da hukuncin?
To hukuncin ba wata murna da ake yi akai. Mu ba mu ji dadin wannan hukuncin din ba.
Rana Sani Ishaku Madubi mazaunin Osun State cikin Oshogo.
Ya kuka ji a game da hukuncin kotun kararrakin zabe a nan birnin Oshogo?
Gaskiya alhamdulillah an yi hukunci ya yi ma wasu dadi wasu kuma gaskiya bai musu dadi ba shekaran jiya da aka ce za a yi hukunci NPDP suna addu'a NEP ciki suna addu'a. To amma dai garin Oshogbo yana nan ana ta faman munna ana rere ga wanda BBP an ba ta zaben ta da dai. Gaskiya wannan ya nuna mana cewa Najeriya an fara samun canji. Yayi abin da ya kamata. Ina nufin shugaban kasa Muhammadu Buhari bai saba kin sa bangaren shari'a ba. Ya bar ɗan shari'a da aikin su yanda ya kamata.
Shiko lawyer Muhammad Nuhu dake birnin Sokoto cewa yayi.
To ai hukuncin kotu farko ne. Akwai kotu biyu su kuma kotu. Amma ga yanzu dai shine hukunci amma kaga za a iya daukar
a matsayin ku na masana shari'a ya kuke kallon hukuncin a halin yanzu
wanda a chairman na tribunal din ya kasance sauran dan bakin shi guda biyu ba su yadda da abin da ya ba za a bi abin da majority sun ka ce shine wanda guda biyu ne shi chairman ya ce a wanda sun ce eh
to wannan me yake nuni a shari'a kenan
abin da yake nuni ga shari'a kowanne alƙali yana da nashi ra'ayi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 46 na rana a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
PDP ta shiga da karar kalubalanta ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zabe karo na biyu sanata Umar Tsauri shine sakataren jam'iyyar
mun dauka akwai rishin bin doka da rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zabe
umarnin kotu ya dakatar da kammala zabe a Bauchi da Adamawa a sabar din nan cikin jihohi shida da ake da su tun farko
subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
An gudanar da addu'o'i don samun sako hafizin Alkur'anul Karim Ahmad Ibrahim Suleiman Kano daga hannun waɗanda suke rike da shi. Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalo ya ambaci waɗanda suke jagorantar tattaunawa da waɗanda suka rike malamin.
Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina, Dr. Abdullahi Salih Pakistan da Alaramma Nasiru Gondo su zamanto suna tattaunawa da waɗannan mutane.
Majalisar Dattawa ta amince da ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 30,000 inda gwamnati ta musanta raɗe-raɗin ƙara kuɗin haraji don iya biyan albashin. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kam bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badiko a Kaduna Alhaji Sani Usman, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Da kuma Pasto Yohana Aliyu na makarantar fastoci da ke garin Bayara a jihar Bauchi. Ga mai girma sarkin Badiko.
Jama'ar Najeriya salamu alaikum.
Muna roƙo kuma ga makiyaya da manoma su san cewa Allah ya riga ya haɗa mu ba za mu iya rabuwa ba. Ya za mu iya haɗuwa mu zauna lafiya mu kiyaye gonan manomi. Shi manomi ya yarda cewa amma makiyayi abokin zaman shi ne. A da lokacin muna da muka sani in Allah ya kawo rari irin haka da kaka makiyaya sukan zo gidan gonarka kai ka ban masu karan gonarka su ci su kuma su baka taki da za ka yi noma ba in Allah ya kai mu. Yanzu ya zama abin gaba. Wasu makiyayan ka shuka gonarka kana nomawa ko da yamma bayan ka zo ka tashi su turo shanunsu ko dabbobinsu su cinye maka gona. Wannan bai kamata ba. Masu gonaki su daina cin hanyoyin da ake kira burtali ko labi. Ya zama wajibi mu yarda cewa shanu suna da hanyar da suke bi shekara da shekaru tun kafin tashinmu ba. Akwai hanyoyin da shanu ke bi wanda bin wannan shanu wani abu ne wanda yake ya zama wajibi a yarda cewa suna iya wuce su tafi wani wuri kiwo. Bai kamata a ce shanu inda suka saba bi shekara da shekaru a rana saka wani ya mai da wannan wurin noman shi su ta ina za su bi. To kaga dole sanan in dai har ya kamata mu yarda cewa gonaki ba su kashe hanyoyin shanu ba. Shanu ba su kashe wa mutane gonaki ba. Domin ba daidai ba ne a ce kana da gona kai ka je ka yi noma ka kashe kudinka ka aiki rana ɗaya wani ya zo ya sa dabbobi shi su yi maka. Ko ba daidai ba ne a ce hanyoyin da aka ce shanu na bi shekara da shekaru da rana tsaka mutum ka sa saboda kana da ƙarfin dukiya ka mallake hanyoyin su zama daga cikin gonakinka. Ya zama wajibi a ga cewa waɗannan hanyoyin shanu da ake bi wanda ake kira burtali ko labi, ya zama an basu, an tabbatar da kasancewarsu domin shi ne zamantakewa mai kyau ta amana bisa ga gaskiya. Shugabanni su tabbatar da wannan. Ba daidai bane a ce akwai wata jiha da za a ce ba a yi aiki kiwon shanu ba, domin babu jiha da ba za a ci naman ta ba. Bai kamata a ce wannan abin da aka gada kaka da kakanni yanzu ya zama wai tarihi a wasu jihohin babu su. Kamar yadda mu muke da hanyar mota, shanuwa suna da hanyar da ya kamata su wuce. To akwai buƙatuwa mu yadda cewa manoma da makiyaya ƴan uwan juna ne, ba ɗaya ba zai rayu ba sai da ɗaya. Makiyaya ba za su rayu ba sai da manoma, manoma ba za su rayu ba sai da makiyaya. Ta wayannan kiraye-kiraye da muke yi, muna yi ne da kyakkyawan niyya, mu fahimci juna, mu amince da juna, mu yadda cewa kowane ɗan Najeriya yana da muhimmanci. Kowace ƙabila a Najeriya tana da muhimmanci. Babu ƙabila da za a kira a ce ƙabilar banza ce, kowace ƙabila muhimmiya ce. Kowane addini ka ga wani yana kai wanda Allah ya sa shi ne ya imani da shi, ka yadda cewa mutum ne yana da ƴancin ya yi addinin da yake so, ka yadda cewa mutum ne yana da ƴancin ya riƙe ƙabilar shi, yaren shi da yake. Ba ka da ikon da za ka tursa sama mutum ka ce ya bar wannan addini ko ya bar ƙabilar shi ya dawo naka ko ya bar addinin shi ya dawo naka. Mu yadda cewa waɗannan abubuwa wanda yake zaɓi ne Allah ya ba ɗan adam tsakanin hankali da imani. Ba ka da ikon da za ka shiga tsakanin bawa da Ubangiji shi. A da Najeriya ita ce a gaba.
Shi ko Fasto Yohana Aliyu cewa ya yi.
‘Yan uwana, ‘yan Najeriya, musamman al’ummarmu na arewacin Najeriya, Allah ya kawo mu wani yanayi na lokacin siyasa, kuma a matsayinmu na shugabannin addinai dole ne mu yi tsokaci, mu yi huduba domin mu ga yadda ƙasar nan za ta zama ɗaya, za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba. Da farko ina so zan yi magana game da siyasa da ake ciki a wannan lokaci, musamman saboda ganin matsaloli da ake samu da ya shafi zancen zaɓe, musamman a yankinmu na arewacin Najeriya. A gaskiya bisa ga ƙalubale da na gani yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu na Najeriya, bai yi mani daɗi ba ko kaɗan, kuma ya zama mani dole a matsayina na shugaban addini in yi tsokaci in ja hankalin ‘yan siyasarmu waɗanda suke cikin harkar siyasa a ƙasarmu ta Najeriya. Mun gaji siyasa ko kuwa mun ɗauko daga ƙasar Turawa muka kawo muka ce za mu yi demokuraɗiyya. Ta wurin haka muna ga zai haɗa kan ƙasar nan a zauna lafiya, a yi tafiya tare, a yi komai tare. Amma bisa ga ganin abin da ke faruwa a ƙasar nan, yadda muke yin siyasa ɗin ya yi daban da yadda manufar ita siyasa ɗin take. Da farko dai shi ne ‘yan siyasarmu sun sa cin amana a cikin harkar siyasa da ake yi, kuma mun ɗauki abin mun mai da shi ya zama abu ne waɗanda idan ban samu ba ko za a yi yaya sai na bi ta hanyar da ya kamata in samu. Babban matsala na da nake gani da yake faruwa a arewa, musamman zaɓuɓɓuka da suka gabata, ko kaɗan bai yi mani daɗi ba, a matsayina na shugaban addini. Da musulman arewa da kristin arewa da kowane addini da yake cikin ƙasar nan, Allah ya ga dama ya ajiye mu a Najeriya, a matsayinmu na ‘yan Najeriya mu zauna tare, mu yi hulɗa tare, mu yi komai tare. Amma yadda aka sa siyasa an cakuɓa shi da zancen addini, ana son a kawo mana cikas a ƙasarmu ta Najeriya, wannan ya sa an rarraba kan hankalin mutane kuma ƙasa ya gagara zama lafiya. Babban abin da yake damuna a nan shi ne shugabannin addini, zan fara magana game da mu kanmu. Na farko Allah ya ajiye mu mu tsaya mu faɗi gaskiya ma dukkan al'umma. Kai kana malamin addini, kana shugaba na addini, lokacin da in ƙasa ta fara lalacewa kai za a neme ka ka faɗi menene Allah ya ce. To amma kuma sai ya zamana cewa waɗansunmu da mu ake haɗa baki da mu a karbi kuɗi a je a ci amanan ƙasa, mu kuma ci amanan aikin da Allah ya samu mu yi masa wakilci tsakaninsa da jama'a. To wannan gaskiya ba daidai ba ne, yana ɗaya daga cikin abin da ya lalatar da siyasar Najeriya. Na biye da shi kuma ‘yan siyasarmu hannunsu ya kazantu da zubar da jini ba kaɗan ba. Kuma mun manta cewa shugabanci gaba ɗaya shi Ubangiji Allah shi ne yake bada shugabanci, kuma yakan bada mulkin nan tun ma ba a haife ka ba. Idan Allah ya shirya ka za ka yi shugabanci za ka yi. Waɗanda suka samu dama suka hau mulki, Allah yana bukata su yi mulkin su cikin gaskiya da adalci. Lokacin da aka gama zaɓe aka rantsar da kai, dole ne ka rungumi kowa domin haƙƙin kowa yana wuyanka. Kai ka riga ka zama shugaba. To amma sai ya zamana yadda muka ɗauki abin, sai ya zamana mun ɗauki siyasan ya zama siyasa ne na gaba da muke da kuma cin ƴan uwa da nuna kiriya. Wannan ƙwarai yakan bakanta mana rai, kuma ya sa hankalina ya tashi. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa nace zan yi magana. Ni dai na taso ma ina kusan shekara 50, amma ban taɓa ganin siyasa da ya muni a ƙasar nan kamar wannan karo ba. Allah ya riga ya ja hankalinmu a cikin maganar Allah. Littafin mai sarki ya faɗa cewa mu da Allah ya ba mu shugabanci, mu yi hankali. Musamman Allah ya ja hankalin jama'an shugabannin Isra'ila a littafin Ishaya Sura 10. Yake masu kai tunku ku da kuke kafa dokoki domin ku musguna ma jama'a. Kuna kafa dokoki domin ku taka waɗanda suke karkashinku. Yake to fa lokaci na zuwa fa shi Ubangiji zai aiko muku da bala'i, inda za ku gudu ba za ku sami wurin da za ku fake ba. Saboda haka ina jan hankalin duk wanda Allah ya ɗora shi a matsayin shugabanci, kuma yana matsayin ɗan siyasa, ya yi hankali. Shugabanci yana da hatsari idan mutum bai yi shi cikin aminci da gaskiya ba, domin ƙarshen mutum in bai yi wasa ba zai lalace. Zan yi magana kuma musamman da waɗanda akan ba su kuɗi sukan karɓi dukiya domin a yi amfani da su su je su kama haƙƙin waɗansu su murɗa su danne su. To gaskiya su yi hankali, domin hatsarin da yake ciki shi ne shi Ubangiji fa yana kallo, kuma yana ganin irin abin da muke. Idan ba mu yi aminci a kan abin da Allah ya ɗora mu ba a matsayinmu na shugabanni, ba shakka haƙiƙani za mu gamu da hukuncin Allah. Shi hukuncin Ubangiji kuma lokacin da Allah zai afka ma ƙasa da hukunci, ko kana fadan shugaban ƙasa ne, babu jami'in tsaro da zai iya tsare ka daga hukuncin da Allah ko bala'i da Allah zai afko maka da shi, idan har ba ka yi shugabanci cikin gaskiya da adalci ba. Saboda haka muna neman shugabanci ne kawai a siyasance, amma ba mu san hatsarin da ke ciki ba. Rayukan jama'a duka Allah ya ɗora mana. Na farko kenan, ɗan siyasa musamman da muke yi musamman matasanmu, mu shugabannin addini ban san irin huduban da muke yi a ikkilisiyoyi da masallatai ba. Amma ina da dalilai da suka tabbatar min da cewa waɗannan institutions guda biyu suna ɗaya daga cikin inda suka kawo matsala na ci gaba da kuma lalacewan yanayin rayuwa a cikin ƙasar. Na farko, kamar yadda na faɗa, akwai masallaci, akwai church. Duk wani wanda yake ji shi ɗan Najeriya ne mai addini ne, ai ya san tafi church ya kan tafi masallaci. Irin huduban da malamai muke yi, wani irin huduma muke yi musu? Idan har kai kana malamin addini, baka sai a kace ga abin da Allah ya ce ba, ka ga mutum ya bude hanya, ya shiga wani hanya, yana kokari ya kawo abin da zai bata zamantakewa tsakanin al'umma, baka iya fita ka ce masa kul da abin da Allah ya ce ka bari ba. Sai ya zamana kai ne kake goyon bayan abin da ake yi, saboda kai ka samu biyan bukatanka. To gaskiya waɗanda suke da shugabanci mu sani muna wakiltan Allah, kuma Allah ya ce za mu karɓi shari'a mafi girma, domin mu da aka danka mana ragaman shugabancin jama'a kanmu. Da shugabannin addini da waɗanda suke matakin mulki, babban sanmu ne shugabannin addini, domin mu ne muke da haƙƙin gyara al'umma su yi tafiya a kan tafarkin da Allah ya zayyana mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da Luwana.
kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai dai mana aikin gafara ba za mu iya kawo labarai a takaice ba, amma gobe ma rana ce da za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Zarawa Aminu Fage da ta taimaka muka gabatar da shiri, da in wato wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Kai Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah babu alkhairin nan nasa, amin. Assalamu alaikum.